daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Darul FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger Nigeria na shirin karbo bashin sama da naira miliyan
21. Bashi muna neman sa ne don ayyukan da za su karfafa mana arzikin kasa.
Ga mana dan kadan daga cikin ayyukan da za ku yi a wannan bashin.
Akwai
za ku ji me za a yi da kudaden kuma da martanin da babbar jami'ar adawa ta PDP ta mayar kan shirin karbo bashin. Muna kuma tafi da shirin adawa lafiya wanda Babaya ku makiyar zai gabatar. Har ila yau da shirin sharhin jaridin Jamhuriyar Niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Babaya ku makirin wanda zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniyar. Fadarar shugaba Amurka ta White House ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaba Amurka Donald Trump da takura aikinsa na Japan Shinzo Abe za ta yi tasiri sosai. Da take jawabi ga manema labarai a cikin jirgin saman shugaban Amurka da ake kira Air Force One da Turanci. Sakatariyar yatsa labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tattaunawar shugabannin biyu zai fi mai da hankali ne a kan shirye-shiryen ganawa da shugaban Koriya ta Arewa da kuma batutuwa da suka shafi cinikayya. Trump da Abe ba baki bane ga junansu. Prime Minister Japan shine shugaban wata kasa da shugaban na Amurka ya gana da shi kuma ya sha magana da shi jiddan tun zaman sa shugaban Amurka. Mr. Trump da Abe suna da matsala guda wato Koriya ta Arewa wacce ta mallaki makamai masu linzami da shirin nukiliya wanda hakan bijirewa takunkumi da hukumomin kasa da kasa suka kakaba mata. Masu sharhi sun ce shugaba Abe zai yi kokarin shawo kan shugaba Trump cewa idan ya gana da shugaba Kim kada ya kulla wata yarjejeniya da Koriya ta Arewa wacce za ta raunata tsaron Japan da ke karkashin shirin lemar tsaron nukiliyan Amurka kana kuma take zama masaukin dubban sojojin Amurka. A hali da ake ciki kuma Amurka da Burtaniya sun fitar da kashedi na ba sabon ba a jiya Litinin da ke zargin Rasha da zazafa kai harin kutsen kwamfuta akan kamfanonin Amurka da Burtaniya da ma'aikatan gwamnati da kuma wasu ababen more rayuwa. Washington da London sun ce wannan hari na gama gari a fadin duniya tun shekarar 2015 ne Rasha ta fara yi kuma tana kokarin zazafa wannan har zuwa ya kai mizani na mummunar hari. Ma'aikatan harkokin tsaron cikin gida da ta binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI da kuma cibiyar kare hada-hada ta internet ta Burtaniya su ne suka fidda wannan kashedi kuma sanarwar ta kunshi bayani a kan irin matakai da kamfanonin za su iya dauka na kare kansu. Jama'a Amurka da na Burtaniya sun ce hare-haren sun shafi kungiyoyi da masana'antu masu tarin yawa waɗanda suka hada da kamfanonin samar da internet da kamfanoni masu zaman kansu da kuma muhimman kamfanonin samar da kayan abubuwan more rayuwa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a 'yan ƙasar Sudan ta Kudu da masu fafutukar siyasa da waɗanda suke da alaka da ƙungiyar adawa ta ƙasar SPLM sun yi cincirindo a gabar fadar White House a jiya Litinin domin nuna adawarsu ga yaƙi da ake yi a ƙasarsu. Masu zanga-zanga kimanin 25 ne suke ihu suna cewa mutane na Sudan ta Kudu suna mutuwa kana kuma suna buƙatar zaman lafiya a Sudan ta Kudu. Da take jawabi da harshen Larabci, Elizabeth James da ta fito daga jihar Tennessee a nan Amurka ta ce ana bata lokaci, ya kamata a yi wani abu akan matsalar Sudan ta Kudu. Ta ce kada a kyale batun neman zaman lafiya a hannun gwamnati da 'yan tawaye. ta ce hakan zai dauki lokaci da suka ga dama saboda cimma bukatun kansu. A cikin watan Fabrairu, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta azata kunkumin hana sayarwa Sudan ta Kudu makamai. Wannan haramcin bai tasiri sosai ba, gadin Amurka ba ta sayarwa Sudan ta Kudu makamai, amma dai takunkumin ya hana duk wani kamfanin Amurka ko wani ba Amurka sayarwa ko wani bangare masu yaki da junansu makamai. Kimanin ton miliyan 8 na robobi ne suke karewa a cikin teku a fadin duniya a kowace shekara, amma wani tuntube da dakunan bincike na kimiyya ya baiwa masana kimiyyan kwarin gwiwar shawo kan wannan barazana ga duniya. Masu bincike a Amurka da Burtaniya sun ce sun kirkiri wani sanadari bisa kuskure wanda zai iya narka roba cikin gaggawa fiye da sanadarin da ake amfani da shi wurin narka roban a yanzu. Sun cimma hakan ne ta hanyar karawa sanadarin guba da ake kira amino acid da turanci da nufin rage karfinsa, amma sai aka san hakan ya faru. Masu binciken sun ce burinsu shi ne su yi karin kwaskwarima ga abinda suka gano ta yanda za a rika narka roba kwatankwacin aikin masana'antu wajen kirkire.
Babaya kuma mutkari kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko, gwamnatin jihar Niger ta bayyana shirinta na ciwo bashin wasu makudan kudade domin gudanar da wasu ayyukan da ta ce na raye jihar ne. Sai dai babbar jami'ar adawa ta PDP a jihar ta soki yunkurin da hukumomin jihar ke yi na karbo bashin. Kamar yadda za ku ji a rahoton da Mustapha Nasir Bazari ya aika mana.
Gwamnatin jihar Niger a Nigeria ta ce za ta ciwo bashin naira miliyan 21 da miliyan 500 domin gudanar da wasu ayyukan raya ƙasa a jihar. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da dalilan ciwo bashin. A wani taron manema labarai, kwamishina a ma'aikatar kuɗi na jihar Niger Alhaji Zakari Abubakar ya ce za su karɓo bashin ne a ƙarƙashin shirin nan na sukuk wanda babu ruwa a cikinsa. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani,
na farko za a karɓi biliyan 12 da rabi a cikin wannan shekara, sannan baɗi a nemi biliyan 9. Shi wannan bashi muna nemansa ne don ayyukan da za su ƙarfafa mana arzikin ƙasa.
Ga mana ɗan kaɗan daga cikin ayyukan da za ku yi a wannan bashin.
Akwai gyaran asibitin Kwantagora, akwai kuma masana'antar tantancewa zan ce ko kuma gyaran ma'adanan ƙasa.
To amma a nata gefen babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta nuna shakku akan dalilan gwamnatin jihar Niger na rangamo wannan bashi a daidai wannan lokaci. Kamar yadda barista Tanko Beji shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger ya ce damun ta wayar salula.
Matsayin cewa su gaya mana abin da za su yi da kudaden, sannan shin majalisar jiha ma ta ba su dama su ciwo bashi? Sai ko sun gaya mana to ba su zukarda da aka ciwo me aka yi da su? Kuma an biya ko suna so su ciwo ba su zuka ne su bar jihar da bashi su zo su wuce su bar mu da ba su zuka? Abin tambaya ce.
Kamar yadda kuma gwamnatin ku kun sa ciwo bashi a baya ko?
Ba su zuka da muka ciwo abin da muka ce za mu yi ba mu yi ba. Asibitoci da aka yi a Lasco da Hulu kamar baban gida idanunka ne, amma ba aikinka ba ne ka ce wai mu ma mun ciwo, kai ka zama lawyer su dai kai dan jarida ne na wanka.
Majalisar dokokin jihar Niger dai ta ce ta san da batun ciwo bashin, domin kuwa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sanar da ita. Inji shugaban kwamitin labarai na majalisar Honorable Shu'aibu Liman Iya.
Girman gwamna ya rubuto mana wannan kuduri da kuma bukatan, ina so majalisa ta amince bisa ga doka ta ba gwamnati umarni saboda ta ciwo wannan bashi.
Kawo yanzu dai zuwa watan Disamba mai zuwa ne na wannan shekara ta 2018, gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kammala biyan sauran bashin naira miliyan 8,000 da miliyan 100 da ta gada daga tsohuwar gwamnatin PDP. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kaga mutum ya janye wando dan saboda kudi.
Tsakanin dan da
ana ma kai naushi saboda kudi.
Tsakanin dan da dan da
mudo ba tsakanin dan Adam mu gani.
Tsakanin dan da dan da
mutum yana kallon banza saboda kudi.
Tsakanin dan da dan da
mutum yana diban fara'a saboda kudi.
Tsakanin dan da dan da
mutum ya daure ma fuska saboda kudi. Ana zakin fuska saboda kudi.
To mai martaba sarkin Gwandu mai murabus Mustapha Haruna Jukolo ya ce zargin da ake yi wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari cewa ta ƴan uwa ce da abokan arziki tun a zamanin da shugaba Buhari yana shugabantar hukumar PTF Maman Daura ya fara aiwatar da haka kamar yadda za a ji a wannan hirar da suka yi da abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu.
To amma waɗannan da zuwan su suka yi kwalbisi da shiga only wanda na san aka yi ne ko bombi a jeshin ce da shi ne shugar ministry of commerce and industries inda ake ba da policy to nan ne suke da harkokin su. To amma kuma bayan ya ƙare ɗin ya samu PTF lokacin Abacha a nan gurin da wani shi Abacha ya rubuta a bawan Ibrahim Ida sakatare na PTF ne sun zuma man dauran shi ba mutuka suka ce a'a sai dai a kawo wata a kaka business papers ɗin man dauran sannan kuma shi Salih Hijo da Agri Project Consultants whatever it is a thing so kike ɗin Muhammad shi ne Muhammad shi ke aure to kaga irin na facility daga nan yake na ba zan Buhari ba shi suka yi wannan
to
kuma another thing
raka dai tun da suna karkashin sa suka yi wannan ba laifin shugaban kasa bane
ya danganta da yanayin ka yake daga halin halinka kaga shi kaga daga ma ya tashi ya da falin ki mamman da radi sai ka tuna fa ba halin marai ya tashi kuma dan shi elder brother din nan shi ba wani kari da shi ba wani aiki ba sai shi mamman din ma aiki ne yake na amma unfortunately jabab yana da falin ki dan ne ne ji haka ta aiki ba.
Eh, wace shawara zaka bayar wajen ganin an sautun da ka san wannan ba halin shugaba Buhari bane kuma amma gashi nan ana rike da shi sambo da suƙin wace hanya za a bi na ganin cewa an sako shi
kai a suna fa ni ho mulki da me ya faru gare mu ni kai na fage yana ni shiga an kai ni gidan yari saboda shi da hadi aka kore ni da shi ni tsani na cikin wani aka kulle ni aka bi ni ranan shi iri iri aka ni wadi a kulle ni to ko shi bai sai ce ina da hujjar yanzu ne mun gana ce ba shara ba ba don abin nan ba don wani abu ba ko dai wannan ne ya san saboda kana mai mutunci tunda ni ban taɓa kai gida gurin shi ba ban taɓa karɓar ko kallon zai ba kalba kallon zai ba ban taɓa karɓar kullu ko dai da to Abuja ba lokacin shi saboda ya kamata a cikin mu da su wada mai da su Abubakar Mamu da su Abubakar da Amda su Sabu Aliyu da su Abubakar Mamu na ADC police da su professor Gwali duk wannan kalli da shi to hali mun ji ganin shi ne saboda haka akwai matsala mutu kuma shi ba halin bane don wallahi zan aika ni cikin dun zan dauko wannan makarishi ya ji dadi ya aiko ni ya ji na kwarin da ke amma su ka zo suka hana a ganin shi to wallahi Allah ne a ce ai shi ga dakin ka ba mun shiga cikin gidan manzon Allah kuma shi ga nan ko ne jin jin da gidan ba halin shi ne wannan
ta kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan waka
Nigeria, asahum manya mu dai mu girma majuna.
Nigeria,
misali da su dan sun ga ya muku su sun yi kasassaba sun raba sun jarta shiga uku kullun rigima suke da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alaka buga na batuna
Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 15 yanzu ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba Yakub Makiri ne daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne zamu kawo ƙarshen hirar wakilin mu a jihar Niger Mustafa Nasir Batsari da Alhaji Adamu Idris sakataren kungiyar direbobi ta jihar Niger inda bakon namu ke bayani akan yadda kungiyar su ta direbobi ke hada gwiwa da hukumomi ta yanda za a inganta harkokin motocin haya musamman ma a tashoshi inda yake cewar
duka kananan hukumomin Najeriya tsarin mulki ce su suke da mallakar tashoshin mota to amma sun kasa hade kasuwa da tasha sai a bari yan kasuwa zai je wanda an ga ci kasuwa sai a je a dauko mota a shiga kasuwar da ita a shiga daga can a tafi maimakon an ci kasuwar an gama a zo tasha ko kuma in za a ci kasuwar to a ci kasuwar in an gama cin kasuwar a bar kaya mai motan ka ta dauka to ba mu cika samu wannan ba amma muna tafiya gurin saboda yanzu muna tattaunawa da jami'an mafi yawancin shugabannin kananan hukumomi da jami'an karban haraji wanda ake kira revenue officers muna tattaunawa da su musamman a wannan jihar gwamnati ta yanzu ta farka ta ga cewa ana asara iri biyu a tasha domin tasha ba guri ne kawai na samar da shiga mota da sauka mota da mun guri ne na samar da tsaro idan ka san waye shigo waye fito waye zai fita waye zo waye in kana sanin wannan zai baka daman ka tsara yadda zaka harkokin tsaron ka to amma ka bar tasha ko ina barkate to kaman an bude kofofin duk irin wani irin nau'in zalunci ya shiga abin nan to tashoshin mota muna ga yawa hukumomi yanzu duk tashan mota ba wai ta samar muku da kudin shiga ko ta samar muku tana samar da tsaro to an fara fahimtar wannan yanzu yawanci gurare local government din sun tashi zaka ga an ware guri an ce a shiga mota anan kuma an ba mu goyen baya an hada mu da wata lokacin ma da jami'an tsaro kar mu bari a shiga mota ko ina in zaka sauke ka shiga tasha in zaka dauka ka shiga tasha to wannan yana bawa hukumomi tsara yadda za su tafi da tsaron al'umma don yana sa a san kowa in ya zo ga inda za a ga digin da ya fara
baya da za a yi mutum batun lafiyar tafiya ko kuma sauka lafiya musamman a nan Niger nan sai an tabo batun hanya kusan hanyoyin Niger nan ba su da kyau yaya wannan abu yake da
gaskiya jihohin hanyoyin jihar Niger lalle suna cikin mummunan yanayi kusan ce jihar Niger na cikin arewa ta tsakiyar nan to na jin zalle jihar Niger su ko saboda girman ta ne ko kuma ba a taba bane amma zahiri akwai munanan hanyoyi domin hanya guda biyu ne kawai na sani a jihar Niger nan wanda zaka hau su kace ka hau hanya daga Bidda zuwa Makwa da kuma daga Mina zuwa Sarkin Fawa in kaucewa wannan hanyoyin sai dai in ka tafi daga Makwa zuwa Kayinji shine kawai hanyoyin da zaka zo kace ka hau ka tuka mota akan hanya da zaka amma ba ka duk sauran hanyoyin suna da bukatan gaskiya a lura da su amma alhamdulillah mun ga ana yunkurin yin hakan domin in ka duba kaman daga Maje zuwa har Lambata yanzu ana daga da nan Mina sun tafi har gaba da Kwakuti ana yin wannan aikin in ka duba hanyar Biddan ita ma mun ga ana tabawa to tunda an fara hakan Allah ya da wata ran zamu kai gurin amma a yanzu kan gaskiya hanyoyin mu suna bukatan a kalle su da kyau
hukumar kare da hadura ta kasa ta ce a Niger an samu raguwar hadari a shekara ta 2017 idan aka kwatanta da shekara ta 2016 kun gamsu da haka
ne to kaga su hukuma ne wanda suna da yadda suke daukan irin nasu bayanai da tattara bayanai su sanar mu kuma kungiya ce ta direbobi mu muna da irin namu su sun tashi za su tattara bayanan kowa ne so sai su fitar mu kuma mun tashi iya namu muka sani yawa
a bangaren naku ko an samu
mu kam a bangaren mu ai kotun a baya duk ko alƙalamin da suke fitarwa a baya su ci hatsari yayi yawa inda za a ware za ka ga mu namu ya fi na kowa ƙaranci saboda dama can mu sana'ar mu ce direbobi ne wanda suka san hanya suke binta yanzu kamar a Niger nan ba hanyar da zaka bi ka tafi da mota ka taka mota ka irin ta tafi mileage ta tafi 50 ko 100 ko sama da 100 babu wannan hanyar kuma in ka ganta ma kai a matsayin ka na direba da ka san buƙatar ka shine ka kai wannan mutane lafiya don ka dauko in su gobe ma koma zaka a nan abincin ka ya dogara to irin wannan gangancin ba a cika samun sa mafi yawa an fi samun su a mutanen da suka ware ka duba zaka ga kungiyoyi a jihar Niger nan yanzu haka wanda zaka zo ka samu ba asal ba su da register aikin sufuri amma saboda wani dalili wanda ni ina mamaki har yanzu da gwamnati bata dauki matakin ba ka da izinin kai abu amma an bari suna yi to wata ran za su zo su gagara kuma za su zo yanzu yawanci za ka ga in an je inda zaka tambaye hukumar kai hatsura za ka ga irin wannan hatsuran daga irin wannan kai zuwa saboda yawancin su ba direbobi bane wani daga motar baban sa ne in ya ga ya iya kama hanya ya kama steer ya bi hanya shikenan zai je dauki mota ya ce zai iya passenger mu ko duk inda kaga member mu to kwararren direba ne ne wannan zan iya tabbatar maka cewa duk inda kaga member da amuka yau lodi a tasha to kwararren direba ne kusan tun daga karam mota ya iya mota har ya zama direba kuma ya karbi license wannan mun fi kowa garantin wannan kuma ko hukumar ta san haka
anan ne kuma muka kawo ƙarshen hira wakilin mu na jihar Neja Mustafa Dansur Batsari da Alhaji Adamu Idris sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja kuma muna mika dubun godiya ga bakon namu Alhaji Adamu Idris sakataren kungiyar direbobin ta jihar Neja a mako mai zuwa shirin a dawo lafiya zai garzaya ne zuwa kasar Ghana inda hukumomin kasar suka fitar da wasu alƙaluma masu daga hankali dake cewar mutane kusan 600 sun mutu tsakanin watanni uku farko wannan shekarar 2018 wannan shirin zai tuntubi hukumomi a kasar don jin matakan da suke dauka na magance yawan hatsura a cikin kasar a madadin wakilin mu da bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to Baba Yakubu kada kai nisa yanzu ga Sulaiman Muni Barma da sharhin jaridin Jamhuriyar Niger
za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa a wani gumurzun da aka yi a ƙauyen Sigidin jami'an tsaron ƙasar Niger sun kwato motoci 9 daga cikin 11 din da ƴan tawayen Chadi suka sace a yankin Agadez jaridar ta ce ƴan tawayen waɗanda ke ɗaukar kansu a matsayin masu hamayya da gwamnatin Chadi sun kafa sansani akan iyakokin Chadi, Niger da Libya a gargashin inuwar kungiyar CCMSR inda suke tatsar kudaden haraji daga hannun matafiya kamar yadda a wannan karan suka kwace motocin da ke safarar masu zuwa Libya cilani saboda zargin su da rashin biyan haraji jaridar Lanketer ta bayyana cewa hukumar yaki da cin hanci ta kaddamar da babban bincike a wasu ofisoshi da kamfanonin gwamnatin Niger har ma da masu zaman kansu waɗanda suka hada da ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa sai manyan makarantu masu zaman kansu da kamfanonin kula da ayyukan gadi kamfanonin da ke kasuwancin man fetur da kamfanin kula da buga lambar ababen hawa da ake kira Sony Loga rashin gaskiyar da ake zargin ana aikatawa a waɗannan ma'aikatu yasa hukumar ta halsiya aikewa da jami'anta don tantance gaskiyar lamari akan korafe-korafen da jama'a ke da shi akan yadda suke gudanar da harkoki ta yadda doka za ta bugi mai laifi in ji Lanketer jaridar L'Eclosion na cewa kamfanin haƙar zinare na ƙasar Niger wato SML ya fara fuskantar barazanar durƙushewa a sakamakon wani rikicin da ya ɓarke a tsakanin masu hannun jarin wannan kamfani jaridar ta ce an shafe lokaci mai tsawo da sai kamfanin ya sayar da zinaren da ya haƙo kafin ma'aikata su samu albashi a ƙarshen kowane wata sai dai taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin masu hannun jari ta sa ministan ma'adanai dakatar da wannan tsari lamarin da ya sa ma'aikata suka shafe watanni biyu ba albashi in ji L'Eclosion jaridar Le Canard Amphiri ta ruwaito cewa jam'iyyar MNCD Nasara ta fara tantaunawa da jam'iyyar MPR Jamhuriya a wani yunkurin samar da hanyoyin da za su kullo wa rikicin siyasar da ke shirin barkewa a Niger jaridar ta ce wani mai fashin bakin siyasa na cewa halin da aka shiga a yau a wannan ƙasa wani abu ne da ke buƙatar dukkan jam'iyyun ƙasar su haɗa kai don ganin rinjaye a majalisar dokoki ya juya wa shugaba Isuhu baya ta yadda harkokin zattarwa za su koma hannun jam'iyyun hamayya. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Duk wani mai kishin kasarsa baya yi wa shugaban kasarsa fatan rashin nasara, baya yi masa fatan sharri. Domin yin haka amsar yi wa kasa ne da al'ummar ta baki ɗayan fatan sharri da rashin cigaba. Ko da kudurorin shugaban naka sun saba da manufofinka da abubuwan da kake so. Wannan shine lafazin tsohon shugaban Amurka Barack Hussein Obama kenan. Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasun. A yau zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu muryar Amurka gidan radio mu na zamani don Allah da Annabi ku mika mun wannan sako wajen hukumomi akan irin masu tallan magani na China da ake kawa tirara masu magani suke sai da shi yaran mu suna gani wannan ba daidai bane, kuma wannan zalunci ne, sun shiga haƙƙin al'umma. Sai kaga masu magani wai sun sa hoton batsa suna sai da maganin ƙarfin maza, to ko wannan mahukunta da haƙƙi a kansu, kuma wallahi bai tsari su bari ana gani ba. Sunana Gambo Barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa, na gode muryar Amurka.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu ne Shayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija Taraba Tarayyar Najeriya. Wannan taro da komandodin rinonin sojojin Afirka da ma na Amurka za su yi a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja, muna fatan wannan taro zai shata jadawali wanda zai sa a samu zaman lafiya mai dorewa da kuma kakkaɓe dukkan 'yan ta'adda a nahiyar Afirka baki ɗaya. Sunana Aminu ne Shayi daga garin Garbace da karamar kuma ta Balija Taraba Tarayyar Najeriya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kamfanin shayin zamani da ake kira Starbucks da Turanci, shugaban kamfanin ya isa Philadelphia a jiya Litinin da zamar ganawa da wasu mutane biyu bakar fatan Amurka da aka kama su a shagon sai da shayin na Starbucks a makon da ya gabata yayin da suke jiran abokinsu. Batun kama mutanen guda biyu ya dauke hankalin al'umman kasar biyo bayan baza hoton bidiyo a shafin Twitter a ranar Alhamis. Hoton bidiyon ya nuna ana kama bakar fatan su biyu cikin lumana, yayin da wani ma'abucin wurin yaje wato farin fata ne yake tambayar 'yan sanda laifin da wasu waɗannan mutanen suka aikata. An ji kuma wani wanda ya zo shan shayi shi ma yana ba da shaidan cewar waɗannan mutane ba su aikata wani laifi ba, a don haka ba a san dalilin da ya sa aka kira musu 'yan sanda ba. Rahotanni daga yankin sun ce an sallami manajan shagon ajiya Litinin yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a haraban wurin da aka kama su. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwarar aikinsa na Japan Shinzo Abe za ta yi tasiri sosai. A hali da ake ciki kuma Amurka da Burtaniya sun fitar da kashedi na ba sabon ba a jiya Litinin da ke zargin kasar Rasha da zafafa kai harin kutsin na'urar kwamfuta akan kamfanonin Amurka da Burtaniya da ma'aikatan gwamnati da kuma wasu ababen more rayuwa. Washington da London sun ce wannan hari na gama gari a fadin duniya tun shekarar 2015 ne aka fara shi.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu na hantsi a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, za ku ji wata tawagar abokan aiki mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Baba Yakubu Makeri da shi gabatar da shirin, da Chiba Hero Diodone, sai kuma Jonah Cummings da ya hada mana sautuka. Muhammad Dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.